إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتقوس قوات رمضان هجرم ونزون الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 437 wanda yazo 23 ga watan 6 2016 muna nan a cikin suratul baqara zamu tashi aya ta 17
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
الله سبحانه وتعالى a waɗannan ayoyi da aka karanta ya buga misali dangane ga munafukai misalan da Allah ta'ala ya buga anan guda biyu ne misali na farko misali na wuta misali na biyu misali na ruwa Allah ta'ala yana so ya bayyana mana illar da munafinci yake kunshe da shi da kuma hatsarin da wanda ya jefa kansa a cikin munafunci yake a duniya da lahira to sai Allah ya ba mu kwatance wanda za mu gane wanda dama yana daga cikin ɗabi'a ta Al-Qur'ani buga misali da bayar da kwatance iri-iri to nan sai Allah ta'ala ya ba mu kwatance da wuta ya ba mu kwatance da ruwa saboda waɗannan abubuwa guda biyu suna da mahimmanci a rayuwar ɗan adam wuta tana da mahimmanci wacce ake girki da ita da wacce ake kere-kere da ita da ma wutar lantarki yanzu da ake sarrafawa wajen gudanar da harkoki masu tarin yawa na tattalin arziki da na inganta rayuwa. Sannan ruwa yana da mahimmanci a rayuwar ɗan adam, yadda shi ma ya zamo juz'i na rayuwa. Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Shi yasa Malam Ibn Qayyim ya wallafa littafi Al-Amsal fil Qur'an, kwatance-kwatance a cikin Al-Qur'ani, wanda ya kawo cewa Allah ya buga misali, ya ba da kwatance iri-iri har sau 43 a cikin Al-Qur'ani. Kuma wannan shi ne kwatanci na farko da aka fara da shi game da munafiƙai. Haka muka duba za mu ga a cikin suratul Nur da kuma cikin suratul Ibrahim ko suratul Ra'd, Allah ta'ala ya ba da misali irin wannan amma a kan kafirai. Wani ko misalin Allah ya ba da shi a kan muminai. Wani misalin Allah ya ba da shi a kan masu ciyar da dukiyarsu saboda Allah. Misalin irin wannan kwatanci da Allah ya yi a kan kafirai, Allah ta'ala yake cewa masalul ladhina kafaru bi rabbihim karamadi nishtaddat bihir rihu fi yawmin asifin la yaqdiruna mimma kasabu ala shay zalika huwa ad-dalalul ba'id. Waɗanda suka kafirce ma Allah, misalin su kamar toka ce, ka ɗebo toka ka ajiye ta, iska mai ƙarfi ta taso, ya za ta yi da toka? Ai ba za ka ga toka ba. Duk wani misali ka kwatanta yadda iska mai ƙarfi za ta ma toka, to haka nan aikin kafirai tunda ba imani yake tafiya a banza a wofi. Shi ne Allah ta'ala ya buga misalin da za ka gane. Wallazina kafaru bi rabbihim, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a amaluhum karamadi nishtaddat bihir rihu fi yawmin asifin la yaqdiruna mimma kasabu ala shay zalika huwa ad-dalalul ba'id. Ga wani zai shiga musulunci? Daga ina kake?
Daga
Yawunde.
Yawunde?
Ngwace? Okay, can Kamaru? A nan garin akwai unguwa Yawunde. Kuna ƴan gari sai ku ce wani Kamaru. Yawwa. Wajen Tumfure. Yawwa. Lallai ƴan Gombe akwai gyara. Akwai Yawunde a cikin garin Gombe wajen Tumfure. Ba Yawunde ta Kamaru ba. Me ya baka sha'awa kake so ka musulunta ɗan Yawunde? Kaga musulunci ya ma kyau, shi yasa kake so ka musulunta. To masha Allah. To zan gaya maka kalman da in mutum yana so ya musulunta zai faɗe ta, ya kujire ta, ya aiki da ita, ya zama musulmi. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Abinda kace cikin harshen Larabci kace daga yau na yadda da zuciyata, na faɗa da bakina, kuma zan aikata da gabbaina. Ba wanda ya kamata a bauta masa da gaskiya sai Allah da ya halicce mu shi kadai. Ka yadda da wannan? Kace daga yau na amince a zuciyata, na faɗa da bakina, zan aikata da gabbaina. Annabi Muhammadu manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da Alkur'ani, zan bi shi sau da kafa, zahiri da batini. Ka yadda da haka? Da kana wani addini? To yanzu sai ka ce ka yadda cewa Annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, ba dan Allah ba ne?
Na yadda da cewa Annabi Isa
bawan Allah ne, ba dan Allah ba ne?
Ba dan Allah ba ne.
To masha Allah. To me sunanka?
Yohana.
Yohana, Yahaya kenan ko? To a ci gaba da kiranka Yohana. Wane suna kake so?
Muhammad.
Yace maimakon sunansa na da Yohana, yanzu duk da Yohana ba illa ba ne, Yahaya ne, kuma muna da Yahaya. to amma yace a sa masa suna Muhammad. To yanzu daga yau za a dinga kiranka Muhammad, ka dauko babban suna. Fassarar ta shine shayabo. To muna fata Allah ya baka yabo duniya da lahira. Yanzu Muhammad ka riga ka zama musulmi, abinda ke kanka shine karatu da kuma dabbaka musulunci. Muna da bangaren ilimi a cikin kwamitin mu na da'awa wanda za su koya maka karatun addini, kuma su koya maka abubuwan da suka hau kanka yanzu daga shigowarka musulunci. Sun riga sun kware a wannan fannin, za su haɗu da kai yanzu, za su tsara maka karatu har ka samu cikakken ilimi na addinin musulunci. Kana karatu? Aina? Bamba. Secondary ne? Secondary kake? Ko ka gama? Ka gama secondary school? To shikenan. Yanzu insha Allah kana so ka ci gaba da university? Wace sana'a kake? Gyaran mota kake, wace iri? Ba dama. Kun ga duk mai 406 suke nan sai ya kawo Muhammad ya gyara masa. To ka zama mai amana ka ji a cikin aikinka. Ka dinga yin gaskiya kana yin amana. Ka ji ko? To Allah ya taimaka. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu misali dangane ga waɗannan munafukai waɗanda suka bayyana musulunci a fatar baki, suka ɓoye kafirci da ƙin Allah da manzansa a cikin zuciyarsu. Sai Allah yake ba mu misali da abinda za mu gane su ƙarara, ya tona musu asiri, ya bankaɗa musu asiri, ya fito da su fili ƙarara a gane su. Muka ce irin wannan kwatance da irin misali ɗabi'a ce ta Qur'ani, wanda Hammalan Ibnu Qayyim ya wallafa littafi akan al-amsal fil Qur'an, wato kwatance-kwatance wanda akwai kwatanci irin wannan sama da 43 wanda Allah ya kawo a cikin al-Qur'ani. Shine muke bada misali abinda Allah ya faɗa a wata aya akan kafirai. Yace masalul ladzina kafaru bi rabbihim, misalin kafirai waɗanda suka kafirce wa Allah mahaliccinsu. Karamadin ishtaddad bihir rihu a amaluhum, karamadin ishtaddad bihir rihu, wato ayyukansu a wajen Allah kamar wato toka ce wacce iska mai tsanani ta taso. Ishtaddad bihir rihu fi yawmin asifin, kuma a ranar da ake guguwa, ga guguwa ta sako, ga iska mai ƙarfi kuma ta tarar da toka. La yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in, ba wani abu da zaka samu. Zalika huwa dhalalul ba'id. Sana Allah ta'ala ya ce wallazina kafaru a amaluhum, wallazina kafaru a amaluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajiduhu shay'an wa wajada Allaha indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab aw kadhulumatin fi bahril lujji yagashahu mawj min fawqihi mawj min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alu Allahu lahu nuran fama lahu min nur. Kun ga Allah ta'ala yace wallazina kafaru a amaluhum, waɗanda suka kafirta ayyukansu, kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a, kamar ƙawalwainiya ce, irin wanda ake gani akan titi kaga kamar ga ruwa can a kwance. Ya hasabuhu zam'anu ma'an, mai jin kishirwa sai ya ɗauka ruwa ne daga nesa. Hatta iza ja'ahu, hatta ya jo lam yajiruhu shay'an, wa ya samu komai ba, wa wajada Allaha indahu fa wafahu hisaba, sai tarar da Allah sai ɗauke ransa sai kuma ya cika mai hisabinsa na shiga wuci dandandan. Auka zulumatun fi bahril lujji, ko kamar duhu ne kan duhu kan duhu a cikin kogi mai zurfi. Fi bahrin lujji yagashahu mawj, ga kumfa ta rufe, min fawqihi mawj, ga wata kumfar, min fawqihi sahab, sannan kuma ga girgije ya rufe sama. Zulumatun ba'daha fawqa ba'd, duhu ne kan duhu kan duhu. Idza akraja yadahu lam yakad yaraha, saboda tsananin duhu in ka fito da hannunka ba za ka ganshi ba. Wa man lam yaj'alullahu lahu nuran, nurul islam, نور التوحيد نور السنة wanda Allah bai sa masa wannan hasken ba fa malahu min nur ba za ka taba samun haske tare da shi ba to anan sai Allah ya buga mana misali na munafikai misali na farko sai Allah ta'ala ya ga mana kamar ana cikin duhu ne dindim ka kaddara ana cikin duhu dindim baki kirin baki wulik baki sidik baki didim baki dilim me ake bukata haske to sai aka dan kunna ma mutum hasken wato an kamanta kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama duniya gabaki daya a cikin duhu take duk a cikin duhu ake gaba daya sai musulunci yazo da haske shine kitabu da sunna musulunci da imani to shi munafiki sai maimakon ya shiga gaba daya sai ya dan dosana kadan da ya dan dosana ya haska masa duk yaga komai yaga abun tsoro yaga abu yaga rami yaga tudu yaga kwari yaga miciji yaga kunama duk sai hasken ya dauke to idan haske ya haska ya dauke duhun yakan nunkufi yama da a ce ba shiga hasken ba to wannan an kamanta musuluncin da ya dan dosana bai shiga gaba daya ba da ya dan dosana ya dan musulunta kadan musuluncin ma bai karfi ba ya dan samu hasken sai kuma ya kafurta sai Allah ya shafa hasken sai ya dawo cikin duhu didim cikin duhu baki kirin baki wulik baki sidik baki dilim saboda babu haske to shine Allah ta'ala ya kawo misali da mutumin da ya samu kansa a halin yana cikin tsananin duhu sai aka kunna masa garwashin wuta ya ga haske sai Allah ya kwashe hasken ya ban masa duhun kuma ya ban masa duhu kuma ya ban masa kuna domin aka ce an cire hasken garwashin wuta kaga kuna tana nan kenan an cire ishraq an bar ihraq wannan shine misali na farko da Allah ya bayar game da munafikai kun gane misalin ko kana cikin duhu dindim shine aka kwatanta shi da kafin zuwan musulunci kitabun anzalnahu ilayka yace me litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur wannan mun baka qur'ani dan ka fidda mutane daga duhu kamai da su haske Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun to saboda haka tunda muna cikin duhu muna buƙatar haske sai ga manzon Allah ya zo da hasken da ya zo da hasken shi yasa Allah ya kira kansa haske Allahu nurus samawati wal ard ya kira qur'ani haske yace me qul ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi iznihi saboda haka da wannan qur'anin Allah zai fidda mutane daga cikin duhu ya dada su haske to me ya kamata kai tunda kana buƙatar haske shine ka kunne shi gaba daya ka kunna ka haskaka ka ya nuna a hannunka to shi munafiki bai buƙaci wannan hasken da yawa ba sai dan dosana yasa ce istauqada naran falamma aba'at ma hawlahu da ta dan haska masa gabansa kadan me zahaballahu binurihim kaga Allah ya ce bai kashe wutar ba sai ce sai na cire hasken kawai sai ya kasance yanzu yana cikin duhu kuma yana cikin zafi kuma yana cikin tsoro kuma yana cikin firgici kuma yana cikin rashin kwanciyar hankali domin Allah bai ce sai na kashe wutar ba tunda ya ce nara kuma ya ce fa'afa Allah kamar yadda Allah ya ce kullama auqadu naran lil harbi atfa'a Allah da yake cin yaki ne Allah ya ce duk sun da suka kunna wutar yaki sai in kashe ta amanan da Allah ya ce mafaluhum misalin kwatankwacin wato su munafikai me ya kwatankwacin su kama salil lazistau kada naram kamar misalin wanda ya nema a kunna masa wuta ne in an dauki sinin din da alifin din da tawun din a matsayin litalab ko kuma wanda ya kunni wuta da kansa naran wuta falamma adaat lokacin da ta haska ma haulahu duk abin da ke gabansa yaga komai domin in ka haska kaga abinda kake tsoro kuma wuta ta mutu to tsoron sai yafi karuwa in kaga abinda kake kawai kana haska ai kaga wani abu mai cutarwa a gaban ka sai kuma wuta ta mutu to furgicin sa yafi yawa to da ta haska masa musulunci ya haska masa maimakon ya ci gaba domin an ce garwashi an ce wuta kaga wuta tana bukata a ci gaba da hurata a ci gaba da me a ci gaba da bata itace a ci gaba da bata kananzir da fetur da mai domin ta ci gaba da burin kasa to amma shi sai wuta ta sa ta zama hasken ne ya cire ya bar kunar da kuma zafin da radadin da zogin a cikin zuciyarsa aba'at ma haulahu zahaballahu sai Allah ya tafiyar binurihim bai ce binarihim ba tare da cewa farko wuta aka fara cewa sai aka ce binurihim kaga kenan an bar kuna an cire haske Allah bai ce fa zahaballahu binarihim ba sai ya ce a'a falamma aba'at ma haulahu da ta haska abinda ke gabansa ya gani zahaballahu sai Allah ya tafiyar binurihim bai ce binarihim ba wanda kamata yayi tunda baya an ce istauqada nara ba ce istauqada nuran ba sai aka ce istauqada naran wuta meye a cikin ta ishraq da ihraq to saboda haka sai Allah ya ce zahaballahu binurihim sai ya tafi da daya a cikin biyun saura wanne saura ihraq shine suka ci gaba da kunkuna suka shiga gaba da cin wahala domin munafiki bai da nutsuwa bai da kwanciyar hankali sannan kuma kullu a furgice yake a razane yake a tsorace yake sannan kuma ba shi da nutsuwa ba shi da kwanciyar hankali wa tarakahum sai Allah ya ce sai ya basu to da dama an fara da daya kuma aka shigar da jami'i saboda munafinci abu daya ne ko masu yin sa suna da yawa zahaballahu binurihim sai Allah ya tafiyar da hasken su wa tarakahum ya basu fi zulumatin a cikin duhun dare da duhun gaban su da kuma duhun kafirci duhun shirka duhun bid'a shi aka siffanta da zulumatin la yubsiruna ba sa ganin gaskiya ba sa ganin musulunci ba sa ganin musulunci ba sa ganin sunna ba sa ganin wato ainihin gaskiya ba sa ganin adalci ba sa ganin imani sun zama makantattu sai Allah ta'ala ya ce summun sai suka zama kurame bukumun suka zama bebayu umyun suka zama makafi fahum dan haka su hakika la yarji'una ba za su dawo kan musulunci ba ba za su dawo kan imani ba ba za su dawo kan tauhidi ba ba za su dawo kan sunna ba ba za su dawo kan adalci ba ba za su dawo kan ilimi ba saboda madarik din da ake gane ilimi da su dama ka gani ne ka ji kuma ka hankalta ka gani ka ji ka hankalta saboda kan aka toshe maka kunne ya zama baka jin gaskiya da shi kunnan ka kana ji amma sai ka dakade da raye-raye da fasikanci da batsa amma da an ce Allah ya ce sai ka kauda kai da an ce annabi ya ce sai ka kauda kai kaga kana jin amma jin ba jin gaskiya ba kana gani amma ba ganin gaskiya ba kana fahimta amma ba fahimtar gaskiya ba wa qawlu lakunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir fa atarafu bi zambihim fasuhqan li ashabi sa'ir kun ga nan da yake munafikai ne sai Allah ya ce fahum la yarji'una domin su suna kusa da abin barin sa suka yi suka kisa dawo amma da ya bada misalin kafirai yace masalul ladzina kafaru kama salul ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summun bukumun umyun fahum la ya'qiluna su can kafirai sai Allah ya siffanta su da kamar mutum ne yana kiwo kuma yana da dabbobi saboda haka yana faɗa abin da dabbobin ba sa ganewa da haka kullun kana furgita su suna ƙara razana suna gudu maimakon su gane abin da kake so su gane ba sa ganewa da haka sai Allah ya kira kafirai fahum la ya'qiluna su ko munafikai ce fahum la yarji'una su sau suna kusa da abin sai Allah ya siffanta su da la yarji'una kun ga wannan shine kyakkyawan misali na farko da Allah ya bayar akan munafikan da suka yi imani sannan suka kafirce misali na biyu kuma akan munafikan da basu maga riga ma sun yi imani domin munafikai wannan aya ta kasa su kashi biyu shi sa Allah ta'ala ya ce misalin munafikai na biyu ko kashi na biyu ko bangare na biyu auka sayyibin ko kamar kwatankwacin ruwan sama ne, ana cewa saba ya subu sauban, idan ruwa yana farara girgije in ya haɗu ya fara cida, yana kwarankwatsa, yana arabu, yana tarnatsa, yana zubo da ruwa, wanda ake cewa mamako ko kamar da bakin ƙwarya. To sai Allah ya siffanta wannan. Shi kuma abin da zaka suranta a ranka, ka san wanda yake daji ya fi firgita da hadari, wanda yake gida ba zai gane mai ake ciki ba, saboda kana daki ƙara zaka taji. Amma in kana daji hadari ya taso, sai kaga kamar an zagaye ka, zai firgita ka sosai hadari a cikin daji, kuma aka fara tafka ruwa mai ƙarfi, kuma ana ruwan walƙiya tana fitowa hasken nan pau yana ta fitowa, sannan kuma ga aradu tana da tsawa, da aradu ita ce aradu, ita ce tsawa, ita ce kwarankwatsa, ita ce tarnatsa, duk sunanta daya. Saboda haka ita kuma tana cida, tana ruguji a sama. To sai kaga tsoro ya karu, pau din nan hasken nan da yake tasowa, da kuma rugujin kwarankwatsan nan, da kuma kaga abu nawa kenan, zubar ruwa, duhun dare, ƙara kwarankwatsa, hasken walƙiya, abubuwa huɗu ne idan ruwa ya taso yake faruwa. To waɗannan duka idan ka kalli abin da ke bayan wannan shine samun ruwa. In an samu ruwa ayi noma, in an yi noma a samu iri a shuka, in an shuka ya fito, in ya fito a samu arzikin abinci. Sannan kuma ruwa ya taru a cikin koguna, a zo a haɗa mana famfo, a jawo mana ruwa a bamu. Shi mai hankali ba waɗannan huɗun yake kallo ba, abin da zai biyo baya na alheri. To shi munafiki da yake ƙwaƙwalwarsa ba ta da zurfi sosai, hankalinsa bai nuna ba, saboda bai san Allah ba, bai san manzansa ba, bai san musulunci ba, bai san lahira ba, bai kuma yadda da su ba. Saboda haka idan Qur'ani ya taho, shine aka siffanta saukar Qur'ani da wannan ruwan. Kun ga, saboda Qur'ani yana saukowa daga sama, sai aka siffanta shi da saukar ruwa. To a cikin Al-Qur'ani akwai ayoyin da kamar barku suke, irin masu tsawatarwa, wala taqrabu zina, munafiki ba san a karanta wannan, wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana, wala taf'alu kaza. Irin waɗannan abubuwan su ne kamar kwaran kwatsan nan. Sannan ayoyin da kuma suke bayani akan sufofin Allah, suke bayani akan istiwa'in Allah, suke bayani akan wadatar Allah, suke bayani akan su ne kamar hasken nan. Sannan kuma bayani da ake akan kafirai da makomarsu da waye shi ne kamar duhun nan. To shi munafiki in Qur'ani yana sauka, tsorata shi yake, firgita shi yake, baya son a ce Allah ya ce. Kuma irin ayoyin da suke kira ai sallah, ai azumi, ai zakka, ai jihadi, ai kaza, firgita su suke, suna razana su, saboda ba za su iya yin waɗannan abubuwan ba. To sai Allah ya siffanta wanda ya tsinci kansa a daji, ruwan sama ya kece, yana kwarara, kwarara mai ƙarfi, shine zubowar ayoyi. Aka siffanta wannan zubowar ruwa da zubar ayoyi da saukar ayoyi. Sannan abinda ya kunsa shi ruwan na wannan duhun da wannan walƙiyar da wannan kwarankwatsar, sai aka siffanta su da ayoyin da suke kira a tashi a bi Allah, a zubar da shirka, a zubar da bid'a, a zubar da zalunci, a zubar da kafirci, a zubar da san rai, a zubar da san zuciya, a bi Allah, a bi manzansa, a yi musulunci, a yi imani, a yi gaskiya, a yi amana, a yi mutunci, a ji tausayi, a girmama mata, a girmama iyaye, a girmama shuwagabanni, a zauna lafiya. To irin waɗannan su munafikai ba sa karɓar irin waɗannan, domin suna bin Qur'ani ne iya inda san ransu ya musu daidai. Wa iza unzila suratun nazara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafa Allahu qulubahum bi annahum qauman. Saboda haka munafikai suke, ba sa gane Qur'ani, kuma Qur'ani yana bayani ba sa fahimta. To shine wannan ma'anar ta biyu, yadda zaka gane ta sosai. Allah ya ce au ka sayyibin, ko kamar wanda ya tsinci kansa ne a yayin da ruwan sama yake farara, minas sama'i daga sama. Sama dama ruwa yana sakuwa ne daga sama, amma ba can sama ba, duk abin da yake samanka, kullu ma alaka fa huwa sama, duk abin da yake samanka to ana kiransa sama. Fihi a cikin wannan ruwa ko ma'ahu an fassara fihi da ma'ana ma'ahu zulumatun akwai duhu iri-iri ga duhun dare ga duhun gizagizai ga kuma duhu na wato abin nan din da aka samu kai a ciki wara'adun ga tsawa ga farankwata ga tarnatsa ga aradu wa barqun ga walqiya tana ta haskawa to su kamar yadda in ƙara ta yi ƙara mai muke yi sai mu ce sa kunnensa da ya toshe to su kuma idan qur'ani yana bayani ba sa tsaya su saurari alqur'ani kamar yadda wancan baya so ya ji ƙarar farankwata da tarnatsa da aradu shi ma munafiki baya so ya ji Allah ya ce annabi ya ce baya san a karanta in munafiki ne mai kin sahabbai baya so ya ji ana faɗa falalar sayyidina Abubakar da falalar sayyidina Umar da falalar sayyidina Usman da falalar sayyidina Ali da sahabbai mutanen kirki da matan annabi sai ya ji kamar kana zuba masa farankwata in mutum mai aikata bid'a ne ya ji ana karanta sunna Allah annabi ya ce kaza kaza sai ya ji kamar ana masa ruwan farankwata idan mutum wato ainihin mushriki ne ya ji ana karanta tauhidi sai ya ji kamar ana masa ruwan farankwata idan mutum arne ne ya ji ana karanta wato musulunci sai ya ji kamar ana masa ruwan farankwata idan mutum makaryaci ne ya ji ana karanta gaskiya sai ya ji kamar ana masa ruwan farankwata idan mutum azzalimi ne ya ji ana karanta adalci sai ya ji kamar ana masa ruwan farankwata idan mutum jahili ne ya ji ana karanta ilimi sai ya ji ana masa ruwan farankwata da haka waɗannan abin da baka so ya saba wa zuciyarka shine zaka ji yana furgita ka yana razana ka yana kada ka kana kaduwa allanka fadarka kana makyarkata saboda furgita da abin da aka kamanta waɗanda suka ki Allah da manzansa suka ki tauhidi suka ki imani suka ki musulunci suka ki sunna suka koma kan shirka da kafirci da bid'a da zalunci da sarrai da kuma jahilci da san zuciya to su kullun ana karanta musu Allah ya ce annabi ya ce furgita su ake razana su ake tsorata su ake hankalin su baya kwanciya kamar yadda wanda yake daji in ana farankwata ana tarnatsa ana aradu ana tsawa shi ma a furgice yake a razane yake sannan da ya ga walqiya ta haska pau sai ka ga ainihin ya rikice kamar za a tafi masa da idansa saboda ya kasa ganin gaskiya shi sai Allah ya ce yaj'aluna asabi'ahum suna sanya hannayensu wato ƴan yatsunsu kenan fi azanihim a cikin kunnuwansu kowa yana saka nasa a cikin kunnensa minas sawa'iki saboda wannan kwarankwatsa da aradu da suke ji hadaral mauti saboda tsoron kar su mutu suna ga wannan karfin aradun wato karfin ayoyin da hujjojin da suka kunsa dama an kana tattaunawa da mai kin Allah da manzansa mai kin musulunci in kana zuba ayoyi sai ji kamar wato yana toshe kunnuwansa saboda ya ji kamar zai mutu saboda ana masa ruwan ayoyi da hadisai in ka zauna da mai kin sahabbai ka fara ruwan ayoyi Muhammadur Rasulullah wallazina ma hu ashiddahu alal kufari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wallazina ja'u sai ya ji kamar kana masa farankwata to da kai kaga yana kokarin toshe hannunsa hazaral maut saboda ayoyin sai su kashe shi to haka nan abin yake wallahu muhitun bil kafirin Allah subhanahu wataala yana kewaye ilman wa qudratan bil kafirin da kafirai da haka ba wanda zai gujewa Allah Allah ta'ala yana sanar da inda kowa yake kuma ya sai da zai kama shi yakadul barqu Allah ya ce wannan walqiya ya kusa ya khatafu absarahum ya ma tafi da ganin su gaba daya ya tafi da kwayar idan hasken ya kai haske dan hasken kitabu da sunna ai hasken ya kai haske saboda haka ya kusa ya khatafu absarahum ya tafi da ganin su kullama adaa lahum duk sanda wato ya dan haska musu mutumin da ya furgita ya razana ya tsorata ai tsayawa yake guri daya to idan walqiyan nan ta haska ya dan ga gaban sa kadan sai dan yi gaba da kuma ta tsaya sai ya tsaya ma'ana in ya ga hasken musulunci ko kuma ya dan kwashi hasken musulunci kadan ya dan haska ya ga gaba sai kuma ya kin imani da na gaba don shi imani silsila ne sai ka imani da shi gaba daya to saboda haka sai ka tsuntsa kanka a haske a duhu a haske a duhu in ka raba kafa amma in ka shiga musulunci gaba daya to sai ka samu haske gaba daya in ka shige shi kadan sai ka samu haske kadan ragowar da baka shiga ba ai duhu ne in ka shigo musulunci gaba daya sai ka samu haske gaba daya in ka shigo musulunci kwata sai ka samu haske kwata ba ka da kuma 75 don haka in an motsa wani gurin sai kaga duhu ya zo ya lullube ka shi yasa Allah ta'ala ce kullama adaa lahum mashaw fihi duk sanda ya haskaka musu gaban su sai su dan yi tafiya kadan a cikin sa wa idza adlama alaihim in kuma yayi musu duhu qamu sai su tsaya check inda suke saboda ba hujja ba dalili na abin da za su faɗa ko su aikata walau sha Allahu da Allah ta'ala ya ga dama la zahaba bi sam'ihim sai Allah ya dauke jin gaba ɗaya ma su daina ji wa absarihim Allah ya dauke ganin su gaba ɗaya su daina gani amma Allah ya ban musu gani amma ba sa amfani da ganin wajen ganin gaskiya ya ban musu ji ba sa amfani da jin wajen jin gaskiya ya ban musu baki amma ba sa magana ta gaskiya da shi inna Allaha haqiqa Allah ta'ala ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai da komai gaba ɗaya to wannan shine babban misali da kwatance da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar akan waɗannan maƙiyan Allah maƙiyan manzansa tamam mutanen kirki ne za ku ga a suratul baqara Allah ya tabada misalai masalil ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha mun gani misalin wanda ya ciyar da dukiyarsa saboda Allah kama wanda ya dauki hatsi ne yaje ya shuka akalla ka shuka ya fito da yawa fi kullu sumbulatin mi'atu habba a kaddara ma kowace zangarniya tana da kwaya 100 balle ta fi 100 shine Allah ya bada misali a dauka ma kowace zangarniya kwaya 100 ta fito ma kana da nawa kenan kana da 700 kuma Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman balle abun ma yafi haka kwatanci akai kowa dai ya san yanzu kai manomi waye cikakken manomi a nan gurin idan ka shuka masara kwano 10 in tai kyau manomi ne kai kai ka fada da bakin in ka shuka masara kwano 10 ha addu'a muka yi mara nan ka ce kana da katuwar gona to in ka shuka masara kwano 10 ka buhu nawa kake sare ha da yawa ita ana samu da yawa wannan ita ce amsa takriban in a hankalce misali ana jin kamar zai kai nawa estimate ga buhuna ga Malam Isma'il shi ma manomi ne babba kowane kwano ana jin zai kai buhu yafi buhu ma ga wani manomin a baya ma yace yafi buhu to kun ga Allah ya bamu misali da cewa in har manomi zai shuka dan kadan ka ɗeba abu a dan kankanin buhu ko ka ɗeba abu a kwano ka je ka shuka ranar ɗebowa ka tafi da buhu da trailer a ciko trailer da shi to wanda ma yake ba da dukiyarsa saboda Allah haka zai girba a gaban Allah sai aka bamu misali dan mu gane ba asara muke ba abinda muke zubawa a tafarkin Allah abinda muke bawa addini ba asara muke ba masalil ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha su ko waɗanda suka ki aiki da littafi sai Allah ya ce masalul ladzina humilit tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara su kuma Allah ya ce ka dauko jaki ka samu bukhari da muslim da tirmidhi da nisa'i da ibnu maja da ibnu kasir da tafsirul qurtubi ka cika masa mangala in an hango shi an masa mangala littafai akwai wanda zai ce ustaz jaki saboda ya dauko littafi to wannan shine kwatankwacin wanda ya haddace littattafai ya haddace nahwu sarf balaga usulul fiqhi qawaidul fiqhiyya tafsiri wato tajawidi waye amma baya aiki da shi to shi kuma kwatankwacin sa kamar jaki shi kuma wanda Allah ya bashi ilimi ya take babban malami ce fa masaluhu kama salil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatarkuhu yalhas shi kuma babban malamin da Allah ya bashi ilimi yake amfani da ilimin wajen san rai da san zuciya sai ya ce kamar misalin kare ne in kana so ka san kare ka tambayi wato mafarauta kuka tambayi maguza masu cin kare, an ce kare a nan yake daga kai, amma ya kudu ya zama nama. To saboda haka ka ji ɗabi'ar kare da yadda halinsa yake. To wannan shine misali da Allah ya bayar. Mun ce irin waɗannan misalai suna nan sun kai 40. Misali, inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Inda Allah yake cewa masalin zina takhuzu min duni la auliya kamasalil ankabuti takhazat baita wa inna awhana albuyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Misalin wanda suka riki wani Allah, to kamar gidan giza-giza ne. Gidan giza-giza gashi nan dai kana kallo. Kuma aka ce masalil ankabuti takhazar baita, ashe wai macen giza-gizan ce ma take saka gidan. To wasu gidan suna kallansa ne akan sakar. Sakar gata dai kun ganta gata a can gurin. Saboda haka ba ta kare ma iska, ba ta kare ma zafi, ba ta kare ma rana, ba ta kare masa. Kuma daga waje ma ana ganin sa, shi ma yana ganin na waje. To me amfanin wannan gidan? Wannan a zahiri kenan. Sannan ma'ana boyayya, giza-giza mace ce da namiji. Namijin sakarai ne. Macen ita ce take saka gidan ba namijin ba. Sannan ta saka gidan, in yayi mata ciki, in za ta haihu sai ta kakkarya shi ta kashe shi, sai ta wurga shi namijin, sai ta wurgar da shi waje, sannan sai ta haifi ƴaƴan. Ita kuma ita ma in suka girma sai su kakkarya ta su kashe ta, su kuma su zauna a gidan. Abinda bincike nuna ke da haka ba kawai ma'ana wannan ba, ma'anar gidan rushasshe ne saboda ba zaman lafiya a gidan. Uwar gidan ce mai fawa, don haka in ta gama sakata kuma ta kashe mijin. To wannan shine ma'ana boyayya, wanda malamai suka yi bincike don gane ga giza-gizan macen da namijin da yadda suke zama na rashin lafiya a gida. Da haka mun ko muna kallon ma'anan ne, shi yasa Allah ya maganar macen masalil ankabuti takhazat, bai ce masalil ankabuti ittakhaza ba, sai ya maganar matar, saboda ita ce mai fawa a gidan, ita take kakkare mai gidan kuma ta kwace shugabancin gidan. To wanda ya riki wani Allah haka zai tsinci kansa. To muna da mutane daga gurare daban-daban suna mana bayani cewa ai musu bayanin tsarin da ake game da marayu. Kun san a jiya da shekaran jiya na yi bayani cewa marayun da muka wa rijista sama da 600,000, banda wanda suke hostel a gidan da muka gina guda biyu. Muna da hostel guda biyu a gidanmu na marayu, wanda waɗannan na gaya muku da cinsu da shansu da stiransu da maganinsu da iliminsu. Akwai makaranta a gurin, a ɓangaren ana koya musu ilimi, akwai komai da komai suke bukata. Wannan mun ajiye su a wannan gida ana kula da su, wanda nake cewa ya kamata ku dinga ziyartar wannan gida na marayu da muka gina, domin shi ne gidan marayu na farko mallakar musulmi a tarihin arewacin Najeriya gabaki ɗaya. Duk inda ka ga gidan marayu, daga na gwamnati sai na kiristoci, amma na musulmi su gina gidan marayu da kansu, ɗebo ƴaƴan marayu su zuba a ciki, wannan shi ne irinsa na farko a tarihin gabaɗaya arewacin Najeriya. To kun ga ashe abin kunya ne mu kasa riƙe marayun nan. Mu kuma alƙawarin da muka ɗauka, waɗannan marayu kowa sai ya gama university insha Allah a hannunmu, ya samu aiki, mun ba shi certificate ɗinsa, ya tafi ya kama karatu ya kama aiki. To saboda haka kun ga abin ba ƙaramin aiki ba ne. Wannan yasa aka buɗe account, wanda suke nesa sun nemi a karanta musu account. To ana da account guda biyu na Da'awa and Relief Organization, shine sunan account ɗin, Da'awa and Relief Organization. Muna da shi a Jaiz Bank, muna da shi a Pest Bank. Na Jaiz Bank ɗin shine kowa sai ɗauka a tuttura mutane a WhatsApp ne, a Facebook ne, a ina ne, don kowa ya gani cewa muna da 000 guda hudu, 000 guda hudu, sai 4 sai wani zero, yawa 40, sai 5 sai 3 sai 2 sai 8, sun haɗu 10 kenan. Da malam ba account ɗin kwaya 10 ne ko? In ka sa 000 sai kai guda hudu, sannan sai ka sa 4 sai ka kuma sa 0, sai ka sa 5 sai ka sa 3, sai ka sa 2 sai ka sa 8, ya cika wannan ko? To sai na First Bank, shi kuma 20 a farko, 24, an gane ko? 20-24 sai 17, 20-24 17 sai 94 sai 41, 20-24 17 94 for one. A rike ko? 20 yawa 2 0 2 4 1 7 9 4 4 1 0 2 babu 2 4 1 4 1 don kuma babu 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 hudu babu biyar uku biyu takwas ko ka ce banza 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 hudu banza biyar uku biyu takwas ko ka ce sufuri 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 arba sufuri kamsa salasa isnain tamaniya اثنين صفر اثنين أربعة واحد سبعة تسعة أربعة أربعة واحد وانا شيني لمبو بندا دكو اندى كساكو كيس ايداس جيحنم مرايو انبوط وانا اوغانازيشا امسا ريجيستا دسونا مرايو وانا مرايو دمكير سنن غا لمبو بموايا دمتن كما كرا زي دونك آرم بياني ان اكا دوناني to muna da wakili Malam Abdulrahman na DITB da Alheri Radio sai a kira wannan lambar tasa 070 0 70 0 39 6 0 6 0 0 9 0 70 39 6 0 6 0 0 9 sufuli bakwai sufuli uku tara shida sufuri shida sufuri sufuri tara wannan shine a Kaduna. A nan Gombe kuma ga waɗannan lambobin 080 279 1 3 1 7 6 080 279 1 3 1 7 6 sai wata 080 34 69 98 06 0 80 34 69 98 06 sufuri takwas sufuri uku hudu shida tara tara takwas sufuri shida to waɗannan su ne waɗanda suke kula an yi bajet na miliyoyin kuɗi wanda za a yi a wannan shekara to amma fa illam yusubu hawa bilum faɗal in an samu da yawa sai a faɗaɗa aikin da yawa in an samu kaɗan kuma to sai a tsuke aikin gwargwadon abin da Allah ya kawo muna fata jama'a su ƙara ƙarfafa wannan aiki domin a ci gaba da taimaka waɗannan bayin Allah. Allah kuma ya ba mu ƙarfin gwiwa kamar yadda muka faɗa ayoyi sama da 23 a cikin Alƙur'ani suka yi kira da a taimaka wa marayu. Sannan ga hadisai tili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga ciki akwai hadisin da ya ce ana wa kafilul yatim, ana wa kafil, kun ga annabi ya ce kafil ba wai ka bashi abinci yau ka kyale shi ya je yunwa gobe ba, kafala shine irin wanda muka yi na gidan marayun nan. Ka ɗauke wa mutum rayuwar cancakaukau, ka ɗau maraya ka sa shi cikin ƴaƴanka, shine kafala. Amma ka bashi abinci za ka samu lada, ka bashi magani za ka samu lada, amma gobe da jibi da gata fa. So ake ka bashi awa 24 ka kula da shi, yadda in ɗanka bai da lafiya ka kai shi asibiti shi ma ka kai shi, yadda in ɗanka yana buƙatar sutura ka bashi shi ma ka bashi, yadda in ɗanka kake kai ɗanka makaranta ka biya masa mai tsada shi ma ka kai shi ka sa shi a makaranta, ka ɗinka masa yinsun ka ba su littafi, yadda kake kama hannun ɗanka ku tafi shi ma ka kama hannunsa ku tafi, ya zama ɗaya daga cikin family ɗinka, shi ne kafala. To shi ne manzo Allah ya ce ana wa kafilul yatim ka hataini fil janna. Kun ga hataini shine aka ce ya nuna wannan da sababa sabaha da wannan da wannan, yanzu tsakanin su ya kai mita, in gani dan kankanin tsakanin nasu ba nisa. To makotaka da Firdausi, kaga Firdausi kenan tunda ita ce mafi daraja aljanna, kuma unguwar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san ta fi kowace unguwa tsada, gidansa ya fi kowane gida daraja. To a wannan area za a sama maka GRA dinka, kaga magana ta kare. To saboda haka wannan babban aiki ne, ba za a ba mutum aljanna har da makotaka da annabi a karamin aiki ba. Ka san babban aiki ne ka dau dan da ba kai ka haifa ba, ka dauki dan da wato ba shi kar da wata alaka da shi, kawai sai tausayi na babansa ya rasu, ba abinci, ba sutura, ba magani, ba makaranta. Sannan wannan kuma shi ma kawo zaman lafiya ne a ƙasa, domin aka bar yara suna jin yunwa, aka bar su da jahilci, aka bar su da tsummokarai, aka bar su da cuta da ciwo, kaga za su iya shiga mugayen laifuka da shaye-shaye, wanda wannan yana iya jawo rashin tsaro a ƙasa. Ashe taimakawa maraya ma yana kashe wato laifuka, kuma yana tabbatar da tsaro a cikin ƙasa. Da gwamnatoci sun sani na jahohi da gwamnati ta ƙasa, da sai ta yi minista sukutun akan marayu, da ta san darajar da ake samu a marayu, da kowane gwamna a jihar sa sai yayi kwamishina na kula da marayu. In bai iya kwamishina ba, zai advisor musamman mai bashi shawara akan harka yadda za a shawo kan marayu. Amma ga wani abu akan matar sarki, da ido da ta gani, ba kowa Allah yake bashi dama ya samu gwaba-gwaban lada irin wannan ba. Da sai mutum ya kafa cewa ka bani shawara akan ya za mu shawo matsalan marayun jihata ko local government dina ko ƙasata, domin maraici ba karewa yake ba. In dai ubana mutuwa, to marayu za su ta karuwa. Dalilin zama maraya ya shafe ka, ya shafe ni. Yanzu kana da mata uku, kana da ƴaƴa hudu, in ka mutu sunan ƴaƴanka me? Sunan matanka me? Zawarawa. So da ka da zawarawa da marayu ba karewa za su yi ba. Shi yasa manzo Allah ya ce mai taimakawa bazawara da talaka maraya kamar wanda yake sallah ne bai tsaya ba, kamar wanda yake azumi ne bai taba shan ruwa ba. Allah zai dinga rubuta maka lada non stop na azumi, non stop na sallah, haka zai dinga baka. Sannan yace wanda yake so zuciyarsa, ashe duk masu neman bukatu da suke ta tafiya umara, masu neman bukatu da suke ta addu'o'i, ga hanyar biyan bukata cikin sauki shine ka dauki maraya ɗaya ka kula da shi. Duk bukatar da kake nema wajen Allah zai biya ma. Dazu rannan da muka je nan, wani wanda aka dauke shi aka kai shi gidan marayu ya zame musu uba, yake kula da su da cin waye, yake cewa yaga canji, yana mana bayani yace yaga canji a rayuwarsa wanda bai taba zato ba sakamakon kula da yake da marayu. Yace a tuhibbu an yalina qalbuka wa tudriku hajataka, kana so zuciyarka tai laushi, ka take kashe ta bushe, ai ta wa'azi baka amfana da shi. Wa tudriku hajataka, duk bukatarka da kake nema a wajen Allah ta dinga biya. Sai manzo Allah ya ce irhamil yatima, ka ji kan maraya. Wa msah bi ra'si, ka shafi kansa. Yalin qalbuka wa tudrik hajataka wa at'imhu min ta'amika, ka ciyar da shi abincinka, ka kuma tausaya mar, ka jawo shi a jiki. Duk bukatar da kake nema a wajen Allah manzo Allah ya ce za ta biya. Sannan kuma bayan bukatarka ta biya, kuma zuciyarka za ta yi laushi, ka zama kana da tausayi, ka zama kana da rahama, kana da girmama jama'a. Kun san yanzu mu ba soyayya muke nema ba yanzu fiye da yadda muke neman biyayya. Da can iyayenmu ba su san wani abu soyayya ba, abinda aka koya musu biyayya. Sai yan zamani yanzu suka zo da soyayya babu biyayya. To da soyayya da babu biyayya, da biyayya da babu soyayya, wace tafi? Biyayya. Saboda haka yanzu soyayya ake babu biyayya. Amma da mu kawai ci mu aka yi mana mu yi biyayya. Mace ta bi mijinta. Talakawa su bi shugabanninsu. Almajirai su bi malamansu. ‘Ya’ya su bi iyayensu. Mata su bi mazansu. Sai aka zauna lafiya shekara da shekaru. Ana nana ne aka ce ina soyayya. Aka yi littattafan soyayya. Fina-finan soyayya, wane ne marurin soyayya, wane ne kafinan soyayya. Ana zuwa ana ta rubutu akan soyayya, yanzu aure baya wata shida sai an samu matsala, kuma yaran soyayya ne. har zai fada buta saboda ita. To amma kuma ba biyayya. Saboda haka sai mun hada soyayya da biyayya, biyayya da soyayya. To irin wannan ya kamata mu gina al'umman mu akai su san darajar maraya da yadda za a taimaka masa, su san darajar bazawara da yadda za a taimaka wa zawarawa, domin bazawara abu tausayi ce. Duk wacce aka ce mijinta ya mutu ya bacce da ƴaƴa, in ƴaƴan nan ba kuɗi suka bari ba, ita ma mijin ba kuɗi ya bacce da shi ba, kafin ta samu miji wata shikenan ita da aure fa, da ƙuruciyar ta har ta tsufa. Dan duk wanda aka zo aka ce ma akwai bazawara amma ƴaƴanta kaza bakwai, ya ce akramaka Allah. Sai Shafi ya ce akramaka Allah. Wai shi baya son bazawara mai ƴaƴa bakwai, mai ƴaƴa shida, mai ƴaƴa biyar. Shi ko da shi ne kanwarsa mijinta ya mutu ya bata da ƴaƴa bakwai, da ya ta nemo wani ustazi da zai aura. Ko shi in ya mutu ba zai so a ce an bar matarsa da ƴaƴa bakwai, ƴaƴa shida, ƴaƴa bakwai, ƴaƴa takwas, ba wanda ya aure ta ba. To abin takeicin abin bakin cikin shine mata da yawa sukan shiga musifa sakamakon haka, kuma su kasa rike kansu, su kasa rike ƴaƴan. Saboda haka sai ka ga yaran sun shiga shaye-shaye, saboda ba control, ba a baka abinci, ba sutura, ba magani, ya za a samu control a kanka. Matan kuma su shiga tallace-tallace, daga talla in ba sa aka ce ba sai a fada karuwanci. To kaga al'umma sai tai ta lalacewa saboda maraici ya haɗu da tsiraici, ya haɗu da talauci, ya haɗu da ciwo, ya haɗu da rashin kulawa, ya haɗu da rashin tarbiya. Saboda haka sai gwamnatoci sun shigo wajen taimaka mutane. Yanzu wani takadiri da nairan nan, idan mutum miliyan ɗaya su suke da mata hurhudu, kawai mutum miliyan ɗaya ne a Najeriya suke da mata hurhudu, wanda kasan sun fi haka mane su ba kusa ba, amma mu ɗan miliyan ɗaya mu ba da misali da su. Idan mutum miliyan ɗaya kowa ya auri mata hudu, ƙarƙashinsa akwai miliyan nawa? Akwai miliyan hudu dai. Kaga an samu miliyan hudu ƙarƙashin nawa? Ƙarƙashin miliyan ɗaya. Idan matan nan kowace ta fi ƴaƴa biyar biyar, an samu miliyan 20 ƙarƙashin miliyan hudu, ƙarƙashin miliyan ɗaya. Kaga sai a wayi gari miliyan ɗaya tana ɗaukar nauyin mutum miliyan 24. To yanzu idan wannan miliyan ɗayan ta mutu, ta bar me? Ta bar miliyan 24. To ka ƙaddara wannan kawai a ranka cewa masu auren mata hudu mutum miliyan ɗaya ne kaɗai, sun ban nauyin mutum miliyan 24, mata miliyan hudu da kuma ƴaƴa miliyan 20. Taƙaita ce kawai ka ɗau miliyan ɗaya. Shi sa za ka ga kuma maza ɗin nan masu matan nan su suke tafiye-tafin neman abinci. A nan hatsarin mota za ka ga ya ratsa, sai ka ga in an samu masu mata uku-uku a mota da mai mata biyu suka rasu, ka ga an samu bazawara nan take 20. An samu bazawara 20. Kuma da wuya ka ga mai mata hudu bai da ƴaƴa sama 20. Da wuya mata hudu ce baka da ƴaƴa 20. Ha? To kago ne ce shi har sun haura 20 din ma, kuma bai matan ma wataƙila ba hudun ba ne, hudu ne yawa jarumi, an ka ake son jarumi. To kaga ne wannan an kaddara kowace ta haifi biyar biyar. Kuma aka wa yarinya aure da wuri, aka yi mata aure shekara 15. Abin da ya sa ku ga yanzu ma ƴaƴa ba sa samuwa da yawa, jinkirin da ake na aure a cinye shekarun a makaranta, amma da ake aure da shekara 15-17, mace tana ta haihuwa, tai ta haihuwa wata sai ta kai 40. To kagan an mata aure tana 15, za ta shekara 25 tana haihuwa. In duk shekara 2 take haihuwa, sai ka ga cewa ta samu 10. Iyayenta da kakarta da surukanta addu'a Allah ya ji kansu, dubu ɗaya kuma ita da mijinta Allah ya tsare su daga azabarsa. Kuɗi dubu ɗaya daga wani bawan Allah shi ma ya ce Allah ya bashi ikon biyan bashin da ake binsa. A tamfa guda ɗaya sinkin sabulu biyu, Allah ya warkar da shi daga ciwon ƙafafu, domin zai tafi aikin haji domin sauke farali, kuma Allah ya ji kan mahaifansa. 500 daga Aishatu Muhammad Joda, ta ce Allah ya ji kan mahaifinta Hajiya Diza
ita ma Allah ya biya mata bukatunta. Kudi ai ba fadi wannan shi na jadizan nawa bane. Kudi 1000 daga wasu ƴan uwa Allah ya yi musu ciwon aljanu. 500 daga Hajiya in nayo ko biseje. Allah ya biya mata bukatunta a tamfa daya jamfa da wando da wata ƴar uwa Allah daga wata ƴar uwa Allah ya warware mata matsalolin ta ita da mijinta. Allah ya warware miki matsaloli. Wani dan uwa yace don Allah malam a ce maka mini da addu'a kudi na ne ya makale nake fatan Allah ya kwato min shi. To za mu yi addu'a Allah ya kwato maka kai kuma ka ce maka marayu ka kwato maka sa a jiwunka kai shiru. Wata ƴar uwa ta ce malam ni da ƴata dukkan mu zawarawa ne a shi hankali mazajen mu sun rasu sun bar mu da yara. Kun ga abin da nake faɗa ko da uwa da ƴa duk sun zama zawarawa. To kuma irin wannan dangi gudu suke. Wallahi wannan mun gani a aikace. Idan ka mutu baka ba komai ba aka ga wahala danginka duk sai su gudu. Sai su gudu. Allah ya sauke. Amin. Da haka muna roƙon Allah ya rufa muku asiri ya kawo muku maza na ƙwarai. Sun rasu sun bar mu da yara da yawa. Muke roƙon addu'a Allah ya ba mu fita a rayuwarmu. Ai a wancan rabon nan da muka yi akwai wata mata da ta zo mai ƴaƴa 8. Mun manta ana bara ana rabon abincin nan wata ta zo da ƴaƴa 8. Mijinta rasuwaye ya batta da ƴaƴa guda 8. Ta zo na aka ce maka mata da dan abin da za ta ci kafin wani lokaci. Tunda ɗa 8 yanzu ba su da hali kaga abinci ma ba su da shi. To in ba su da gida fa a gidan haya mutum ya rasu. Ya za a yi da wannan? To ina magana ilimi. Wanda yake da yaya shi ya san kuɗin da yake kashewa kan ilimin ƴaƴansa da abinci da sutura da magani da lafiyarsu. To ga wanda ba shi da kowa irin wannan in bai samu kulawa ba ai sai ya zama hatsari a cikin al'umma. Akwai wanda ya taɓa zuwa ya ce malam a ɗaure ni. Muka ce mai kai? Ya ce kafin na yi ne. Wallahi ita zuciya ta ce take suranta min ko in zama ɗan fashi ko in zama kidnafa ko in zama kaza. To shi yasa nake so a ɗaure ni kawai. Ce saboda talauci ya dame ni ina ta tunanin in na ga mutum sai in ga kamar in bi shi in burɗe wani abu in ɓace in ruga da gudu. Ku kaga wanda zuciyarsa take masa wannan ai kawai ku ɗaure shi kawai. Kace to yanzu mu je mu shi alƙali ne a ɗaure ka kafin ka yi laifi ƙara dai a samu mu fita. Shi ne aka haɗa shi da wani makanike aka ɗan sai masa waya aka bashi jari yanzu yana da yana ta koyon sana'a. Kace amma da da ya rasa yadda zai yi ya gama kuma NCE ɗinsa ya zo ya zauna ba aiki. In ka je aiki ana neman dubunnai ya nemi ya ta kawo mana form da ya ta siya online. Da sunan tili a ce ana neman waye custom ya siya bai ci ba ana neman dan sanda ya nema soja dan sanda wane ne aiki Abuja aiki a ma'aikata kaza pom da ya ciccike ya tuttura duk a banza bai samu shiga ba. To da haka ya fara tunanin to bari ya fara tara hanya. To kaga ya tsari ne wannan shedan dama yana daka ne a kwakwalwa wanda baya aikin komai sai ta baka shawarwari iri har ya rufta ka. To Allah ya tsare mu ya kiyaye mana matasan mu baki daya ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani ya sa mu gama da duniya lafiya. Allah muna kamun kafa muna tawassali da sunayenka masu tsarki da sifofinka madaukaka wanda muka shina da wanda bamu shina ba. Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alheri. Allah ka yaye mana dukkan damuwa. Allah ka ba kasar mu zaman lafiya. Ka yalwata mana tattalin arzikin kasar mu ka kare mu daga asarar duniya da lahira. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب.